Sashin Hausa da muryar Amurka yake magana da wannan la'asariyan 22 ga watan Afrilun shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger ko ana iya ji mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. A birnin kuma su kuma za a ji mu ne ta Alpha Radio yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka. Baba ya ku makere ne tare da Sarfilu Hashim Gumar zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanun labarai.
Jama'a a kasar Sri Lanka sun ce wata kungiyar ƴan bindiga cikin gida da taimakon wata ta kungiyar waje ke da alhakin harin da aka kai jiya Lahadi akan wato lokacin bukukuwan Easter. Volodymyr Zelensky, mai shekaru 41 da ke zama jarumin wasan kwaikwayo na talabijin, ya lashe zaben shugaban kasar Ukraine da gagarumar nasara. Haka kuma za ku ji gwamnatin rukun kwariya ta sojojin Sudan na son masu zanga-zanga su kwashe nasi-nasi da shingayen da suka kafa a yankin hedikwatar sojoji da ke Khartoum.
To kajin labaran kenan, bayan ko kun gama jin labarai za ku ji cewa rundunonin kasashen yankin tafkin Chadi wanda suke yaki da kungiyar Boko Haram sun lashe takobin kakkaɓe ƴan kungiyar ta'addan Boko Haram ɗin. To ko ya yakin ke tafiya ne?
Aiki dai na tafiya daidai yadda ya kamata. Akwai ƴan wuraren da ya kamata a gyara amma dai komai na tafiya daidai yadda ya kamata.
Shugaban wata kungiyar matasan Fulani a Najeriya ta John A. Jam ya ce za su baiwa hukumomi haɗin kai wurin yaƙi da miyagun mutane, amma kuma ya ce a daina kai musu hari a rugagensu.
Sai a zo a farma gidajen rugagen Fulani da suke zaune, ba su san hawa ba, ba su san sauka ba, ba wanda zai goya ma ta'addan shi baya. Saboda haka amma al'umman Fulani adalci.
Za ku ji hirar ministan yaɗa labarai a Najeriya Muhammad Layi wanda ya yi da muryar Amurka, inda ya bayyana cewa gwamnati tana taka muhimmiyar rawa wurin yaƙi da ta'addanci a ƙasar. Bayan haka Yusuf Aliyu Harande kuma zai shigo da shirinsa na ilimi garkuwan ɗan adam, amma duk sun mun fara jikin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfilu Hashim Gumel. Jami'an kasar Sri Lanka sun ce wata kungiyar ƴan bindiga cikin gida ce da taimakon wata kungiyar waje ke da alhakin harin da aka kai jiya Lahadi lokacin da ake bukukuwan Easter a majami'ai da otal-otal a Sri Lanka wanda ya kashe mutane 290 da kuma raunata wasu 500. Ministan lafiya na kasar Rajita Sinathrayan ya faɗi yau Litinin cewa kungiyar National Trophied Jamaatha ce yake da alhakin har-haren kuna bakin waken. Ya ƙara da cewa akwai kuma wata kungiyar waje wadda ba don ita ba har-haren ba za su yi nasara ba. Sinatran ya ce an kai har-haren ne a wurare shida, uku a majami'u, uku a otal-otal wanda 'yan kuna bakin waken shida suka gudanar, kuma dukkan maharan 'yan kasar Sri Lanka ne a cewarsa. An shirya cewa shugaban kasar Sri Lanka zai ayyana dokar ta ɓaci a yau Litinin. Ofishin labaran kasar ya ce za a ɗauki matakai kan ta'addanci da kuma ba zai kawo cikas ga 'yancin bayyana ra'ayi ba. Rahotanni sun ce yanzu haka an kawo mutane 24 da ake zargi da hannu a har-haren. Volodymyr Zelensky, mai shekaru 41 da ke zama jarumin wani wasan kwaikwayo na talabijin, ya lashe zaben shugaban kasar Ukraine da gagarumar nasara, inda sakamakon zaben ya nuna ya samu kashi 73 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a zaben raba gardaman, inda ya samu ƙuri'u kusan ninki uku akan abokin takararsa shugaba mai ci Petro Poroshenko. Da yammacin Lahadi, Zelensky ya faɗa wa taron magoya bayansa cewa mun yi wannan aiki tare, godiya ga kowa da kowa, yanzu dai babu wani jawabi da zai yi. Ya ce ina son na faɗa muku dai, na gode muku. Da yake amincewa da faɗuwar zaben da yammacin jiya Lahadi, Poroshenko ya taya Zelensky murna, ya kuma ƙara da cewa zai bar karagal mulki, amma yana son ya sanar da cewa ba zai bar siyasa kwata-kwata ba. Daga bisani kuma Poroshenko ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa yayu abin da kuke gani kawai shine yadda ake murnar zaben a Kremlin. Suna tunanin cewa da yake yanzu ana da sabon shugaban kasa wanda ba shi da kwarewa, Ukraine za ta iya fadawa tarkon Russia. Gwamnatin rukun kwariya ta sojojin Sudan na son masu zanga-zanga su kwashe kayansu da shingayen da suka kafa a yankin hedikwatar sojoji da ke Khartoum. a wata sanarwa da aka fitar yau Litinin wato majalisar sojojin ta yi kira da abu da hanyoyin cikin gaggawa tare da dauke duk shingayen da aka kafa a yankin wannan gargadi na majalisar da yana zuwa ne kwana guda bayan tattaunawar da ake tsakanin sojoji da masu zanga-zanga ta sukurkuce saboda sojojin sun ki amincewa da su miƙa mulki ga gwamnatin farar hula masu zanga-zangan daina neman a sauya gwamnati tun watan Disamba da ya gabata sojoji sun hamfarar da gwamnatin shugaban ƙasa Omar al-Bashir ranar 11 ga watan Afrilun nan amma tun wannan lokacin sojoji ba su yi wani yunkuri ba na miƙa mulki ga farar hula ba kamar yadda masu zanga-zangar suka bukata to labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Ƙungiyar 'yan wasan ƙwallon ƙafar Najeriya mata ta Super Falcons sun mamaye gasar cin kofin wato ƙafar mata ta Afirka waɗanda suka lashe kofunan wasan har sau 31991 amma 'yan wasan na korafi kan ƙarancin albashi da ba a biyan su akan lokaci haka kuma ana nuna musu bambanci da takwarorinsu ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta maza Ƙungiyar da ta lashe kusan duk gasar ƙwallon ƙafar Afirka ta mata da ake yi tun 1991 inda ta lashe wasanni 9 cikin wasanni 11 da aka yi. Tuchuku Oluhi mai shekaru 31 ita ce babbar mai tsaron ragar ƙungiyar mata ta Najeriya Super Falcons.
We are the people you know bringing glory to the land. So they should look into female. They should try and you know concentrate more on female and leave the boys.
Tace mu ne muke kawo wa ƙasa ɗaukaka saboda haka ya kamata su duba ƙungiyar matan su kuma yi kokari su mayar da hankali kansu. Su bar mayar da hankali kan maza kawai. ‘Yan ƙungiyar maza suna samun kuɗi fiye da ƙungiyar mata. Ƙungiyar matan sun fi dogara da gwamnati wajen samun kuɗi fiye da ƙungiyar maza ta Super Eagles. Waɗanda suka lashe gasar Afirka uku kacal. Maza na samun tallafi daga kamfanoni kuma an fi zuwa wasanninsu. Daga ƙarshe yau Litinin aka shiga kwana na uku kuma na ƙarshe a zaben jin ra'ayin da ake gudanarwa a ƙasar Masar wanda za ta bar shugaban ƙasa Abdel Fattah el-Sisi ya kasance kan mulki har shekarar 2030. ‘Yan adawa dai sun ce cin hanci da nuna ƙarfi ne suka mamaye zaben jin ra'ayin wanda matakan ka iya mayar da hannun agogo baya a koma shekarar 2011 lokacin da wani boreye sanadiyar hamɓare Hosni Mubarak shugaban mulkin kama kariyan da ya kwashe shekaru 30 bisa karagar mulki masu goyon baya kuma na cewa samar da shugabanci mai kyau shine zai tabbatar da zaman lafiya a Masar da kuma taimakawa ƙasar ta fice daga matsalar tattalin arzikin da take fuskanta sakamakon zaben shine kadai amma tabbaci ga yawancin masu sa ido makonnin da suka gabata kafofin ya labaran Masar waɗanda yawancin su na gwamnati ne suna ta tallata amincewa da zaben kuma babu wasu ƴan tawaye da ke iya kalubalantar sakon
labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka birnin Washington DC to madalla a ƙarshen wani taron kwanaki biyu da suka gudanar a birnin Yamai na jamhuriyar Niger kwamandojin rundunonin mayakan kasashen yankin tafkin Chadi sun jaddada aniyar ƙara da mara na yaki da wato nufin kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci na ƙungiyar Boko Haram nan ba dadewa ba domin tabbatar da zaman lafiya a wurin wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Muni Barma ya aika mana da ƙarin bayani
taron wanda ya hada kwamandojin rundunonin kasashe biyar wato Nigeria Niger Chad Cameroon da jamhuriyar Benin da dai gefe masu ruwa da tsaki a sha'anin tafiyar da ayyukan rundunar haɗin gwiwar MNGTF ya fara da nazarin halin da ake ciki dangane da yakin da dakarun waɗannan ƙasashe ke kafsawa da ƙungiyar Boko Haram a kewayen tafkin Chadi kafin daga bisani a umarci mahalartan akan buƙatar ƙara jan ɗamara ambasada Mamman Nuhu shine sakataren zartarwar kungiyar kasashen CBLT
su shugabannin kasashen mu da suka taru a Najeriya ran 15 ga watan 12 na shekarar nan da ta wuce suka ce ko ne wata uku mu zo mu taru a dubi yanayin tsaro na kasashen da ke gewaye da tafkin Chadi mu gani aikin da ake yi shin ana cin nasara ko kuma ba a cin nasara in ana cin nasara sai a ci gaba da yin ko ba a cin nasara me menene ya faru don a gyara na akwai gyara sai a yi
to yanzu a zaman da kuka yi menene kuka fahimta
a aiki da yana tafiya daidai yadda ya kamata akwai yamuraren da ya kamata a gyara amma dai komai na tafiya daidai yadda ya kamata to an ga mu kowa da kowa a ci gaba da ƙara karfin gwiwa dai domin a ci nasara
da yake jawabin rufe taro komandan rundunar askarawan Nijar General Ahmed Mohammed ya bayyana cewa
sai ni biyar en juste pour n'avons pas demandé que nous a été imposé
yakin da muke ciki a yau abu ne da aka tilasta mana yin sa domin an tsokano shi ne ba tare da wata kokwarar hujja ba to amma duk da haka ya zama dole mu dage dan ganin mun yi galaba kuma nayi imani ko bajima ko badade za mu yi nasara domin mu muna yi ne don kare martabobin kasashen mu sabanin abokan gaba wato Boko Haram da bata san zahirin abinda take yakin domin sa ba
le groupe terroriste Boko Haram on ne sait même pas quelles sont les valeurs pour lesquelles il se bat si amna
da dama daga cikin talakawa a kasashen yankin tafkin Chad yana da daurin kai a dangane da ainihin nasarorin da rundunar hadin gwiwar waɗannan kasashe ke cewa tana samu a bisa la'akari da yadda ƴan ta'adda ke zazafa kai hare-hare a wasu lokutan lamarin da yasa ambassada Mamman Nuhu yiwa jama'a jawabin kwantar da hankali
ka san yaki da ƴan ta'adda fa ba abin da za a ce an kare ne an gama da shi gaba daya ba yana daukar lokaci kware da gaske shi yasa suke ganin kamar abun da ya baya tafiya da sauri kamar yadda suke son ya tafi al'umma sai dai su ci gaba da hakuri su dan ba da lokaci su sojoji suna nan suna aikin su insha Allah za a ci nasara
sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar Niger
kidan maza daban da na mata
to majalla a gaida Sulaiman Muni Barma matasan Fulani a Najeriya sun ce za su baiwa hukumomin tsaro haƙin kai domin zakulo ƴan batagari waɗanda suke haddasa fitintinu a Najeriya kana su yi kira cewa a yi musu adalci da a daina kai musu hare-hare a rugagensu da zaman farautar miyagun mutane ga Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto
Ƙungiyar matasa Fulani makiyaya a Najeriya ta ce za ta ci gaba da ba gwamnatin tarayya goyon baya wajen bankaɗo ɓata gari a ƙasar in har hukumomi sun rika neman shawara daga harɗoɗin da ke shugabantar al'ummar Fulani. A wani taron manema labarai da ƙungiyar matasan Fulani ta John da Jam ta kira a nan Jos. Shugaban ƙungiyar Alhaji Sa'idu Mai Kano ya fara ne da bayyana rashin jin daɗin ƙungiyar kan yadda ake fadawa rugagen Fulani da sunan hallaka ƴan ta'adda.
Sai a zo a farma gidajen rugagen Fulani da suke zaune ba su san hawa ba ba su san sauka ba. A buɗe masu wuta sai a zo ana faɗa a gidajen rediyo an kashe ɗan ta'adda kaza ya kamata zauna da arɗoɗi ba inda babu arɗo. Za mu shiga jejin nan ku da kuke nan gaba ɗaya muna kiran ku. Ku tattara naku da naku ku ba mu wuri
wato su sojojin ya kamata su gaya masu al'umma
sai su gaya ma al'umma ba wanda zai goya ma ta'addan shi baya saboda haka amma al'umman Fulani adalci yanzu nan fadan su gaban kasa naji a aware wurin su kudade saboda biyan diya a jihohi guda bakwai ni ina ba da shawara a yi gaskiya a wurin biyan diyan nan a je a zauna da mutanen da abu ya safa alisafe su in an kashe maka sanu 100 kashe 100 ne daidai mutanen angwanku su sai da gaskiya ne ka je ka bude account number a tura maka taimakon da gwamnati ta niyan za ta maka amma na ga wa'insu daga cikin su a gabanin Fulani suna nan suna kane kane suna son su karbi kudaden nan wanda ma a wa'insu jihohi ma su suka hada baki da gwamnonin suka karbi shin hanshi suka bada dama aka kori Fulani yanzu da aka ji za a bada wannan kudin suna nan suna kewayewa kamar angulaye wai a basu wannan kudin suna da kungiya ko ina za su reba ma Fulani to ina kira ga wannan committee ya tabbata fa wannan kudin ba haƙƙi wani shugaba ne ya shi ba haƙƙi wanda aka masu barna a basu
shugaban kungiyar matasan Fulani ta John da Jam a Najeriya kenan Alhaji Sa'idu Mai Kano shi ma shugaban kungiyar Fulani ta Miyetti Allah reshen karamar hukumar Basa a nan jihar Filato Umar Abdullahi Dakari ya kuma jaddada batun tabbatar da tallafin da gwamnatin tarayyar za ta ba makiyayan ya isa hannuwan waɗanda suka dace
to na farko abin da yasa wannan rikicin baya kwanta yawancin laifin su gabanni ne idan sun karba kaya maimakon su je su ba masu kayan ba za su ba su ba to su masu kaya kuma ba a ba su kayan su ba kaga kullun in suna cikin haushi ne to ina kira ga gwamnatin tarayya a nemi su gabanni na kananan hukumomi su kawo musu sunaye wayannan mutane da aka kashe musu dabbobi aka kone musu gidaje sannan idan suka kawo wayannan sunan su tabbata wannan mutumin kuma ya zo shi da kanshi ne ya zo da foton shi gashi ga shanun shi da aka kashe sai a ba shi kayan shi to wannan shine zai taimaka mana akan zaman lafiya ga Fulani
Najeriya dai na fama da matsalolin tsaro wanda ya damu akasarin al'ummomin kasar suke kuma neman mafita Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya
Kowadallah yanzu kuma sai tattaunawar da Ali Mustafa Sokoto yayin da ministan yada labarai na Najeriya Lai Muhammad wanda suka yi a turanci kuma muka fassara da harshen Hausa inda ministan yace an samu gagaruban nasara a yaki da yan ta'adda a Najeriya ga dai yanda hirar ta tafi
I have a question that has two sides one is
musan cewa a lokacin campaign din sa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sha karfafa abubuwa uku ne sha'anin tsaro yaki da cin hanci da rashawa da kuma habakar da tattalin arziki har yanzu waɗannan abubuwan ne zai ci gaba da aiki akan su ko za mu sa ran ganin ya dauki su sabbin matakai ne
to see some new changes or new initiatives in the second term
I think those three priorities
ina jin waɗannan abubuwa muhimmai guda uku da ka faɗa su ne tubalin duk sha'anin mulkin kowace gwamnati a kowace ƙasa ta duniya karfafa sha'anin tsaro yaki da cin hanci da rashawa da kuma haɓakar tattalin arziki wannan ya haɗe komai don kuwa dama akwai alaka tsakanin talauci da cin hanci da rashawa kuma ba shakka matsalar tsaro babbar matsala ce musamman a Najeriya inda muka sha fama da ƴan Boko Haram waɗanda in ba domin zuwan shugaban ƙasa ba wanda ya ja musu burki ga ta'addanci da suke yi wa mutanenmu suna hana su sakewa ka san harkar Boko Haram ta ƴan cikin gida ce amma aqidar ta'addanci abu ne da ya game duniya shi yasa muka zo nan domin ci gaba da neman tallafin ƙasashen duniya
terrorism is a global issue That is some of the things we're doing here is to actually to also seek international support.
Where are we?
A ina ka kwana game da yaki da ƴan Boko Haram a zuwa yanzu?
I think clearly where we were 5-4 years ago and where we are today this.
Ko shakka babu idan ka kwatanta inda muke shekaru 4 zuwa 5 da suka wuce. An san cewa gwamnati ta samu gagarumin nasarar shawo kan Boko Haram da kwato sassan kasar nan daga hannunsu. Shekaru 4 da suka wuce, kamar yankunan kananan hukumomi 17 na jihar Borno suke hannun ƴan Boko Haram da kuma wasu yankuna guda 2 a jihar Yobe. Amma a yau ba yanki ko daya da yake hannun Boko Haram. Shekaru 4 da suka wuce, an rufe kusan dukkan bankuna da makarantu a jihohin arewa maso gabashin Najeriya. Ba wasu ma'aikatun jin dadin jama'a da ke aiki. Hatta tashoshin mota ala tilas aka rufe su. Amma a yau duk an dawo ana ci gaba da gudanar da harkokin rayuwar yau da kullum a ko'ina. Saboda haka in ana maganar yaki da Boko Haram zamu iya cewa mun samu nasara yantar da kasar mu daga hannunsu zaman lafiya ya dawo to amma ka san in ana zancen yaki da ta'addanci kai kadai ba za ka iya aikin ba don haka muke ci gaba da neman abokan tafiya a kasashen da ke nahiyar mu da kuma sauran kasashen duniya kamar Amurka da yake tunda an gama da ISIS bai kamata mu kyale su su koma wasu sassa na duniya suna ci gaba da ta'asa ba ta hanyar kungiyoyi irin su Boko Haram
to fasarar tattaunawar Ali Mustafa Sokoto da ministan yada labarai na Najeriya Lai Muhammad waɗannan shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ko karfe 11 ne da kusan minti 19 na safe ga shirin mu na gaba
ilimi garkuwar dan adam
can hakika ba da tangarda ba
jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na litinin assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a yau ta da fatar kuna cikin koshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC shirin namu na yau zai daura daga inda muka dakata a makon jiya inda muke tattaunawa da Alhaji Ja'faru Suleiman Sani Kwamishinan ilimi da kimiyya na jihar Kaduna. A yau kwamishinan zai amsa tambaya akan tsarin tallafi da suke ba 'yan asalin jihar Kaduna da ya shafi karatun su na gaba da sakandare.
Ba ma tallafa a jam. Sai dai abin da shine idan dalibi ya sami shiga a gaba da sakandare akan bashi abin da ake kira school. Ata kuma lokacin da gwamnatin nan ta shigo akwai kuma na kasasu ko ba su ni tawaya haka a cikin abin da rayuwarsu wato masu disabilities kenan to shi ma kai scholarship ba samu wanda ke suna apply sannan karkashin wannan scholarship din za a ba su a taimakon da ya kamata a ba su kai tsaye to duka da aka yi haka kuma sai aka ce to kamar da muke gani a kasashe na duniya da suka ci gaba daliban ma za a ba su daman su zo a ba su bashi da za su zo su yi karatu kuma ba za su biya ba sai sun samu aiki idan suka gama jami'an su mun fara aiwatar da wannan tsari da nake maka magana duk da yake a cikin duka waɗanda suka yi suka rubuta takarda da neman scholarship din bara babu wanda ya zo yana neman wannan bashi to sai muka kira ita shugaban wannan scholarship board muka ce to wataƙila akwai ƙarancin bayani ta yadda yake yaran ba su san da wannan gidauniya ba za ta ba su dama su yi bashi to su koma a je a kira manya-manyan daraktoci da muke da su a cikin zonal ofisun zamu guda 12 da suke jihar Katsina kuma manya-manyan shugabannin makarantarmu na tertiary institution da muke da su zo a zauna a sanar da su saboda su ma su fitar da hanyoyi ke karatu tukunna a cikinsu da za su yi joji din makarantu a zangon sabon zangon na karatu na bana cewa akwai wannan gidauniya na zaman da zai ba ɗalibi daman ya zo ya yi bashi domin ya yi karatu idan ya gama makaranta sannan sai ya biya mu saboda a ƙara samun abin ya zama ya faɗaɗa an haɗa hannu da bankuna na 'yan kasuwa ana fito da tsari na ganin cewa mun samu haɗaka mu da su domin ɗalibanmu su samu gajiyar wannan tsari da aka fitar da shi.
To idan na fahimce ka kana tafin kenan wannan ɗalibai da za su ci gajiya ta wannan shi tallafi da kuma wannan bashi ba wai ɗalibai ne da sai ka san wane ba a ɗalibi ne da ko baka san kowa ba idan ka cika waɗannan ƙa'idoji da aka sharɗanta zaka ci gajiyar wannan abu kenan.
Kware da gaske kuma muna ƙara jaddada ma su ma'aikatan namu ya zama da cewa sun tabbatar da cewa wannan tsari da muka fito da shi na ba sani ba sabo shine ake aiwatar da shi abinda yake ƙara tauye mu a matsayinmu na mutane da muke kamar nan bangare na ƙasa shine duk waɗansu abubuwa idan suka taso sai kuma kaga masu ƙarfi ne waɗanda suke Allah suke gwamnati suke kusa da wannan sai kaga su suke cusa yaransu suke ga sun gajiyar duka wani gara basa da gwamnati fito da shi irin wannan to an samu bambanci a wannan gwamnati kuma an ba daman ɗalibai duk inda suka hango cewa an taka waɗannan ƙa'idoji su rubuto mana koke kai tsaye zuwa wannan ofis namu ko kuma zuwa duba gwamna idan kowa ba za su iya abin nan ba akwai wani platform da aka fito da shi na wannan ISIS wanda yake kamar yawa na kwarmoto ka gani kawai sai ka shiga wannan application a cikin wayanka mai sauƙi kana da Android sai ka aika da kokenka nan da nan kana aikawa zai je wurin duba gwamna kai tsaye kuma zai rubuto ko koyi tsaye san macin duka wannan shugaban ma'aikatan da aka sami kuka na irin wannan su. Alhamdulillahi an aika da yara 'yan asalin jihar Kaduna zuwa jami'o'i manya na duniya bara a waɗansunsu suna karanta aikin likitoci ko anguwan zoma ko kuma sauran ɓangarori na ilimin kimiyya da fasaha. A duk wannan abin da aka yi a shi cancanta shi ne ya zama ya shiga mana a gaba ya mana mizani na tabbatar da wannan ɗalibi ya ci ko kuma cimma.
To bari mu koma ɓangare wanda ana ganin cewar da dama masana suna ganin cewar babban abin da ke kawo naƙasu musamman a fannin ilimi. Idan aka ɗauki fannin ilimi na matakin firamare ko matakin sakandare za a ga cewar mafi akasarin jami'an gwamnati ba sa kai 'ya'yansu makarantun gwamnati sai dai su kai su makarantu wanda suke masu zaman
kansu
wanda wannan yana daga cikin dalilai da suka sa suka tauye
makarantun gwamnati ba sa da kaifi koko ba sa da nagarta irin na makarantu masu zaman kansu. Wani tsari kuke da shi dan ganin cewa babu wani ma'aikacin gwamnati da ya kai ƴaƴan shi makarantu masu zaman kansu sai ala dole sun kai ƴaƴan su makarantu na gwamnati?
To shi ba wannan tsari yana nan ana da shi, kuma yanzu na a ma'aikatan ilimi mun tabbatar cewa duka daraktocin mu da suke aiki wanda yake da yaro da ya kamata ya zama yana makarantan Allah ko primary ko secondary sun kai shi makarantan gwamnati saboda a fara nuna.
Masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau, sai kuma idan Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu dauke da karashin wannan tattaunawar. Yanzu a madadin bakon namu Alhaji Ja'faru Suleiman Sani, kwamishinan ilimi da kimiyya na jihar Kaduna, da ya samu damar zuwa, sai sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku, da wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ku huta lafiya.
A maza da mata don wajen miƙewa kai kokarin ne.
To madalla a gaida Yusuf Ali Harande, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aiko mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Aliyu Abdullahi Doron Baga, inda ya ce mun bi sahun baba Buhari wajen yin Allah wadai da harin bama bamai a kasar Sri Lanka lokacin bukukuwan Easter. Allah ya kawo mana ƙarshen masu mugun nufi waɗanda ba su son duniya ta zauna lafiya. Sai kuma sakonmu na gaba daga Aminu Adamu Malam Maduri a jihar Jigawa, shi kuma ya ce assalamu alaikum muryar Amurka, dan Allah ku bani dama na yi kira ga al'ummar Jukun da TV na jihar Taraba da ya kamata su mai da wukaken su ciki su rungumi junan su domin su zauna lafiya. Zaman lafiya dai yafi zaman dan sarki. Sai kuma sako daga Sade Sa'idu Daura, inda ya ce salam BOA Hausa, muna kira ga shugaba Buhari da ya gaggauta binciken manyan gidan yarin Nigeria wato prison service, gani yadda kananan ma'aikatan suke kokowa akan yadda ake tauye musu haƙoƙin su, wanda a sanadiyar hakan ne sun fada wani halin na kuncin rayuwa. Sai kuma sako daga Iliya Usaini Usman, journalist auditor na muryar talaka na Potiskum a Yobe State, shi kuma ya ce assalam filin wasiƙun masu sauraro, dan Allah ku isar min da wasiƙa na zuwa shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari cewa mun ji ya sa hannu akan ƙarancin albashi 30,000 domin ma'aikatan gwamnati. To su kuma talakawan da ba su aiki fa, wani irin tanadi aka samar musu domin inganta rayuwar su domin kasancewan cikin jin daɗi? Dan haka ina kira ga shugaban ƙasa da 'yan majalisu su yi gaggawa wajen samo wa talakawan Najeriya mafita domin a gudu tare a tsira tare. Nagode, a huta lafiya. Sakonmu na ƙarshe kuma ya fito ne daga Hajiya Gambo Mamman Gusawul Zaria da Hajiya Talatu Yaldu, su kuma suka ce muryar Amurka, duba da yadda azumin wannan shekara ta 2019 ke dada karatowa, muna kira ga gwamnatotinmu da masu hannu da shuninmu da su ji tsoron Allah su tausaya wa masu ƙaramin ƙarfi daga cikin al'ummar musulmi.
To madalla, yanzu kuma ga Sarfila Hashim Gumal ya dawo mana da labari a takaice.
Sau da kai tsaba ba jami'an kasar Sri Lanka sun ce wata kungiyar 'yan bindiga cikin gida ce da taimakon wata kungiyar waje ke da alhakin harin da aka yi jiya Lahadi lokacin da ake bukukuwan Easter a majami'u da otal-otal a Sri Lanka, wanda ya kashe mutane 290 da kuma raunata wasu 500. Ministan lafiya na kasar Rajita Sanatran ya faɗi yau Litinin cewa kungiyar National Trophy da Masa ce yake da alhakin har-harin kunar bakin waken. Ya ƙara da cewa akwai kuma wata kungiyar waje wadda ba don ita ba har-harin ba za su taɓa yin tasiri ba. Volodymyr Zelensky, mai shekaru 41 da ke zama jarumin wani wasan kwaikwayo na talabijin, ya lashe zaben shugaban kasar Ukraine da gagarumin nasara, inda sakamakon zaben ya nuna ya samu kashi 73 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a zaben raba gardama, inda ya samu ƙuri'u kusan ninki uku akan abokin takararsa shugaba mai ci Petro Poroshenko. Da ya mutun jiya Lahadi, Zelensky ya faɗa taron magoya bayansa cewa mun yi wannan aiki tare kuma yi musu godiya. Da yake amincewa da faɗuwar zaben da ya mutun jiya Lahadi, Poroshenko ya taya Zelensky murnar ya kuma karar cewa ba zai bar karagar mulki amma ba zai bar siyasa ba.
To duka kuma da wannan muka kawo karshen shirin mu sai can da daddare za a ji da su dauke da sabbin labarai da rahotanni da sauran shirye-shirye. Yanzu a madadin Sarfira Hashimu Guma da wacce ta shirya ta bada umurni wato Julie Gresham da injiniyan mu na wannan lokaci Mr. Santos. Baba ya kuma kiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya sai dai a dakaci shirin yau da gobe.